بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الصبر تقص قوتن ربيع الآخر هجر منذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دار داري حدود أربعين ديدي دي شابير قوتن ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بير قوم شاتقص وانا شيني كاسدنا تلاتن لترى شكنجر انجر كسوسن كرات اللطاف الاستقامة ولفر الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله بنجي جغافة تامسا wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici na tsayuwa akan gaskiya wajen fassara nasoshin alqur'ani mai girma musamman waɗanda suke magana akan as-sifatul khabariyya da maganganu da suke da alaka da al'amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Muna ta bibiyan al-imamu shaykhul islam abul abbas ibnu taymiyah al-harrani rahmatullahi alayhi a inda yake mana fashin baki akan maganganu da yake daukowa daga littafin الرسالة القشيرية تاب القاسم القشيري. منجي ابن تيمية ينا تي مغانا اكم مسألة ديكاو واتشيكي مغانا اكم واتو مغانغانان ديكو اتكين شيوان تلتافين ايندا هيكي باياني اكم شيوا داما عددي انشي سو شيوهني نسوفاي ana samun yawaita ruwaito ƙarya daga wajensu saboda sakaci da masu riwaya suke da shi da kuma kasancewar wato zuhuri da ya musu galaba to ya tafi da wato dukkansu da takatsantsan ɗinsu wajen hakaito riwaya a inda ya buga mana misali da cewa ga su Imam Malik rahmatullahi alaihi suka bada labari da shi da wasu ire-iren shi kamar su Ayyubu Sakhtiyani suna cewa ba sa karban hadisai a gun mutane waɗanda suke na kirki ne ta fuskar ɗabi'arsu da ainihin wato bautarsu ga Allah saboda mutanen ba su da itikani a wajen hadisi har yake cewa amma sai zuhuri ya taho shi ko sai a zo sai a taru ana karban riwayarsa tare da cewa zuhuri din nan shi ba malami ne zahidi ba malami ne wanda yake yayi mu'amala da harkoki na rayuwa har ma yayi mu'amala da sarakuna na Banu Umayya musamman wadanda suka mai da shi kamar kace malamin fada wanda a dabi'an wadancan masu zuhudu suna kyamar ire-iren wadannan malaman amma kuma duk da haka shi ke da ilimin da ake bukata da haka ana karba a gurinsa. Zamu tashi a inda malam yake cewa waja'a fi lafdin lamma khalaqa Allahu al-hurufa yana ci gaba da bayani akan wannan kissa maras asali wanda yake ta mai mata da martani cewa da suka yi wai Allah ya halicci harufa sai suka yi sujuda ba tare da ya umarce su ba sai alif shine yake shi ba zai yi ba sai an umarce shi yace wannan magana a wani lafazi cewa lamma khalaqa Allahu al-hurufa fahtajja bi hadha man yaqulu min al-jahmiyyati inna al-qur'ana aw hurufuhu makhluqa sai aka samu jahmawa masu cewa al-qur'ani halitta ne harufan al-qur'ani halitta ne wannan jahmawa sai suka kafa hujja da wannan zanci fa qala ahmad sai muka ji cewa al-imam ahmad ibn hanbal yace hadha kufrun yace wannan kafirci ne li'anna fihi al-qawl bi khalqi al-qur'an bi khalqi ma huwa min al-qur'an kuma a cikin wannan zance akwai kokarin sanya wani abu na sashen alqur'ani shine harufa a ce wato halitta ne wa zalikal asaru la yu'rafu lahu isnadu kuma wannan asarin da suke kafa hujja da shi ba a san wani isnadi da ya kawo shi ba wala yu'rafu naqiluhu ba a san waye ya faɗi wannan magana ba wala naqiluhu ba a san wane ne wanda ya cirato maganar yayata ta ba wala yu'saru an sahibin ba a samu wannan magana daga wani sahabi ba wala tabi'in ba a samu wannan zance daga wani tabi'i ba wala allahu min al-isra'iliyat malam yace wataƙila ma wannan zance daga cikin burbushin kissu shine na Isra'iliya waɗanda suke asalin su daga cikin Attaura ne ko Injila ko sauran rubuce-rubucen Yahudu. Faraddal ihtijaj bihi ashalul umur, dan haka tun kuɗe wannan a matsayin hujja, lalata karfin hujjata abu ne mafi sauki tunda babu wani madogara game da ita. Wa amma ma tadammanahu min al-farqi bain al-amal alladhi yu'maru bihi wal ladhi la yu'maru bihi, amma abinda ke cikin ma'anar wannan zance na kokarin nuna bambanci tsakankanin yin aikin da aka umurce ka da shi da kuma yin aikin da shari'a bata umurce ka da shi ba, fa hadhal farqu thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il umma, wannan bambancin abu ne tabbatacce yana cikin alqur'ani mai girma, yana cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ijma'in malaman musulunci ne cewa zaka aikata kawai abinda aka umurce ka ne, wanda ba umurce ka da shi ba ko kai babu wani lada akai. Matakana fil ahadisi ma allati la tu'rafu sihhatuha wal ahadisu dha'ifa ma yuwafiqu usul al islam wa ma la yuwafiqu qabul al haqq wa tark al batil. Yace yaushe ne aka samu wato cewa abinda yazo a cikin hadisai masu rauni waɗanda ba a san su ba dan ya dace da abinda yake a cikin musulunci shikenan sai a karba a ci gaba da yayata shi, wa ma la yuwafiqu qabul al haqq wa tark al batil, abinda bai dace da karbar gaskiya da watsi da barna ba. To duk sanda aka samu irin wannan fanaqbalu min hadhihi al hikayati ma yuwafiqu al usul, abinda yake cewa duk sanda aka samu a cikin wata kissa ko wani labari ko wani mafarki wani abu ya dace da asalin abinda ke cikin shari'a, to za a karba ne dama saboda wancan asalin ba shine hujja ba, ko babu wannan labarin ko babu wannan kissar dama abu ne tabbatacce, dama abu ne tabbatacce sananne a cikin addinin musulunci, da haka za a ci gaba da aiki da abin da aka sani. Wa huwa alladhi akhadahu Bakr ibn Hubaysh wa Suri wa ghayruhuma, wadannan malaman da muka ji sun yi hujja da wannan zancen maras asali dinan, to su sun kalli janibin cewa a cikin shi akwai abin da ya dace da asalin shari'a, shine mene shine karba bayani akan cewa ba a yin aiki sai abin da aka ce kai, wanda ba a ce kai ba ko kai babu lada. Yace wana ruddu min ha ma khalafa al usula, sai kuma a tunkude abin da ya saba wa shari'a. Wa huwa alladhi raddahu al imamu ahmad, shi kuma imamu ahmad aka ji ya raddin maganar, to ya kalli janibin cewa abin da ya saba wa shari'a ciki a aiwatsi da shi. Wa ghayruhu min a'immatil huda, Ahmad dan Hanbali da sauran limaman musulunci sun tunkude ta wannan fuska. Ma anna ahmada ba min a'zamin nasi qawlan lima qasadahu sirriyu min al-farqi bayna al-ma'muri wa ghayr al-ma'mur, tare cewa imamu Ahmad ibn Hanbali yafi kowa daga cikin malamai kulawa da yin umarni da irin abin da shi wancan malamin suriyu ya nufata, wato bambance tsakanin abin da aka umurce ka da shi da wanda ba umurce ka da shi ba. Ahmad dan Hanbali yafi su wato hirs, yafi su kwadayin karantar da sunna da hana mutane bid'a. Huwa min a'zamin nasi amran bil amali al mashru' wa nahyan an ghayr al mashru'. Ibnu Hanbal yana daga cikin mutane da suka fi kowa girma wajen kokarin yin umarni don aikata abin da shari'a ta ce a aikata, da hani daga abin da shari'a ta ce a bari. Thumma hikayatu suri la'allahu lam yurid bil huruf illa al midad alladhi tuktabu bihi al huruf fasajadat. Na'am, to kafin ya kai ga wannan mun fahimci wancan zancen shine yana so ya tabbatar mana cewa na farko dai tukunna mun ji kissa bata tabbata ba kwata kwata, amma ya aka yi wasu daga cikin malamai har suka yi hujja da ita, shine lura da cewa a cikin ta akwai wata fa'ida mai muhimmanci, ita ce bayani akan rashin amfanin yin aikin da ba a saka ba kuma yadda kake ganin kanshi, da bayani akan cewa aikin da aka saka shi kadai ne zai maka amfani, wanda an tattauna akan wannan a baya da ka'ida ta ainihin shari'a cewa ba a bada lada akan abin da ba a ce kai ba, ba a bada lada. In muka kalla yanzu misali ko da a nan duniya ne, idan ba zai yi misali ka shiga shago supermarket ka kwaso kaya iri daban-daban ka zo wajen biyan kuɗi, ma ka ce ka biya kuɗi kuma sai ka ce a kai da takardar minti za ka biya irin kuɗin yara,
ba zai yiwu ba, dole sai da irin kudin da aka yadda da su a wannan al'umma ake karban su. Ina fata mun fahimci wannan. To haka Ahmad dan Hanbali shi kuma ya kore maganar ne ta fuskar lura da cewa bata inganta ba, a cikinta akwai barna. To shine sai yake cewa, tare da cewa fa malam Ahmad dan Hanbali ya fi su waɗancan malaman yin fice akan bin sunna da umarni da ita da hana bid'a, amma ka ji ya tunkuɗa wannan hadisin, saboda ba hadisi bane tabbatacce kenan hadisi, dan ya zo da abin da ya dace da abin da kake a kai, in bai inganta ba hujja bane. Amma kuma wannan ba zai, dan ka ce kuma hadisin bai inganta ba za a kafa maka hujja a ce to amma kuma yi kana yin kaza, ina yin kaza da hadisin ya ambata, saboda ya zo a cikin wasu karatuka ne daban. Ina fata mun fahimci wannan. ثم يكايت السريل أنه لم يرد بالحروف إلا المداد الذي يكتب به الحروف فسجدت. يتشو كما أتكي يكايا وتكي لشيوان السري ينا نفهم ده يتشي حروفا ألا يهل تحروفا باقوم يكي نبو بيبي بابا تي تودا وتش أكي ربو تحروفا تنن دمكثني ده إتا سو حروفا نيدا أكي ربو تادا تودا سكي سجودا. فإنه قال domin ko ya ce fasajadat lahu illa alif, dukkaninsu sun yi sujuda in banda alif. Fa qalat, ita alif tace la asjudu hatta umara, ni ba zan yi ba sai an ce in yi. Wa hadha isharatun ila intisab alif wal khifad ghayriha, wannan ishara ne zuwa ga dalilin yadda aka wayi gari alif take ita a tsaye, sauran harufan kuma duka a zazzaune, wasu ake shingide. Wa hadhihi suratu ma yuktabu bihi min al-midad, wannan bayani ne akan abinda aka sani na hoton na zanen yadda ake zana harufa da tawada. Wa mal hurufu allati anzalaha Allah fi kitabihi, amma harufan da Allah ya saukar a cikin littafinsa. Fala yaktayifu hukmuha bi iktirafi ma yuktabu bihi min surati al-midad, waɗannan hukuncinsu baya canzawa ko da an samu canzawar tsarin rubutun. Abin da yake cewa shine wannan rubutun da muke gani yanzu, shapes na harufa alifun ba'un ta'un, ai ba haka suke bada. Na fata mun fahimci wannan. Kuma ba dukkaninsu ne, wato ba dukkanin yare ne yake rubutu da su ba. To da haka waɗannan su suna wakilta asalin waɗannan sautukan da aka ba su ne, kuma wakilci ne wanda kawai yau da gobe ne aka saba da shi. Na ka ba dole bane ma ya zama a shi yana nufin asalin harufa da Allah ya saukar, wato sauti da karin murya na magana, ba dole bane ya zama su ake nufi anan. Ta yi ba yana magana ne akan kawai waɗannan hurufa ja'iya da ake gani. Bari mu ƙara jin bayanin da yake cewa wala Allah hadha aidan huwa alladhi qasadahu fi hikayat ibn Ata in kana laha aslu, yace kuma hala wannan ma shine abin da ya nufata a cikin wata hikaya ta Ibnu Ata, inda a ce tana da asali. Fa innahu qad zakara Ibnu Qutaybata fil Ma'arif, Ibnu Qutaybata ad-Dinawari ya ambata a cikin Kitabul Ma'arif nashi yace anna Allah lamma ahbata Adama, yayin da Allah ya saukar da Adamu alayhi salam a gidan duniya, anzala alayhi huruful mu'jam, sai saukan mishi da harufan rubutu. Fi ihda wa ishirina sahifa, a cikin takaddu guda 21. Wannan kissa ce kawai, bata da wani asali. Fa yakunu naqiluha qasada anna adama ukhtussa min al-mala'i min bayni al-mala'ikati bi an ullima al-kitabata bi hadhihi al-huruf, sai zama ne bada labarin yana nufin Adamu alayhi salam Allah ya kebance shi, kuma bayan sauran mala'iku ya bashi ilimi na yadda za a yi rubutu da waɗannan harufa. Kama kala ta'ala, kama yadda Allah yake cewa allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam, a cikin suratul alaq, wanda ita ce sura ta farko ko kuma ayoyinta na farko da aka ce su suka sauka alqur'ani. Allah yace allama bil qalam, ma'anar shi khalaqahu lil kitabati wal khat, Allah ya sanar shi da mutane ta hanyar alƙalami, wato ya halicci alƙalami don a yi rubutu da shi don kuma ayi abin nan a taskace magana. Allama al-insana ma lam ya'lam, Allah ya sanar shi da dan adam abin da bai sani ba. Shine Ibn Kathirin da ya tafsirin wannan aya yake cewa dama shi ilimi yana kasancewa wani lokaci taratan fil azhan, wani lokaci ilimi na iya kasancewa a cikin zuciya ko kwakwalwa, wataratan alal lisan, wani lokaci ya kasance a cikin halshi in an yi magana da shi, wataratan fil kitaba, wani lokaci kuma yana cikin rubutu ne. Da haka duka waɗannan abubuwa guda uku suna da amfani wajen taskace ilimi: zuciya, baki da kuma rubutu. Yace to amma rubutu yafi abin nan adwam, yafi zuwanzar da ainihin ilimi, musamman saboda an samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake goyen bayan haka, da manzon Allah yake cewa qayyidu al-ilma bil kitaba, ku taskace ilimi ta hanyar rubutu. Al-Imam At-Tabarani ya fitar da shi daga sahabi Anas bin Malik, an kuma ruwaito shi wanda yake wato riwaya mauqufiya daga abin nan Umar dan Khattab, kamar da Imam Al-Hakim da Ibn Abi Shayba suka ruwaito isnadi ne tabbatacce. Al-Imam Ad-Darimi ma ya fitar da wata riwaya ta Anas din da Al-Imam Ar-Ramu Hurmuzi a cikin Al-Muhaddis Al-Fasil da tafsir shi na Mustalah Al-Hadith. Da haka riwaya ce tabbatacce daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, umarni da manzo Allah ya cewa a taskace ilimi ta hanyar rubutu. To rubutun me za a yi? Rubutun menene za a rubuta? Ti zai zo zai kara mana bayani akan haka. Amma a takeice abin da yake so a fahimta anan shine, ita magana baka ita ce asalin dabi'a da Allah ya halicci mutum da ita. Maganar baka da ita ne dan adam yake sadar da sako, yake communication da ɗan uwan shi ɗan adam. To wani lokaci zai buƙaci zuwa ga wasu hanyoyi na sadarwa waɗanda ba magana baka ba, kama akwai ishara ta hannu ko ta ido ko ta leɓe, kuma kamantarsu, kaman zara ido ko kifce ko harara ko ɗaga hannu, duk waɗannan hanyoyi ne na sadarwa wanda suke taimakon asalin magana baka. To baya ga su kuma, a sa'ad da mutum zai sadar da zance da nan nesa, nesa nan ya zama nesan lokaci ko nesan wuri, time ko kuma space distance, mana time shine kamar yanzu wani da ya magana gashi muna karanta magana shi tun tsawon zamani, saboda ya rubuta, saboda akwai distance na time a tsakaninmu da shi, ya sadar da sako tsakanin shi da mu ta hanyar taskacewa ta rubutu. Akwai kuma distance banda na time, akwai kuma na wuri, shine muna rayuwa wuri ɗaya da mutum, lokaci ɗaya misali, amma kuma za ka rubuta mishi wasiƙa ka tura mishi wani waje, saboda in ka magana da baka ba zai ji ba, saboda nisan wuri, masafa makaniya ko kuma masafa zamaniya. To da haka ne dan adam sai Allah ya kimsa mishi basira ya kirkiro hanyar sadarwa da nan nesa, ita ce hanyar rubutu. Da haka suke cewa rubutu wakilin magana baka ne. Za ka ga in an rubuta magana sai kamar da muke cewa mu ce wane ya ce, kaga ba mu ji shi yana faɗa ba, rubutawa yi, saboda wannan rubutun na wakilta abin da yake faɗa ne. To dan adam ya zo tsara kwaikwayon yaya ne zai saka wasu alamu akan takarda wanda za su yi representing ɗin muryarsa, ko mun gane shi ne wannan abin da ake karantawa, ko wasu zane-zane masu wakiltar muryar dan adam. To abinda kawai ɗan adam suka yi shine yau da gobe ne suka ittifaki akan, to idan an ga zane kaza to ga abin da yake nufi, ko mun fahimta, kawai ittifaki ne. Kamar yadda misali yanzu zaka ga ai akwai alamomi da ake sanyawa, misali mu dauka alamomin da ake sakawa akan hanya, wani wuri ga an saka P an soke, wani wuri an saka U an soke, wani wuri an saka hoton yara, duk wannan ai rubutu ne. Ya aka yi muka commuters masu hawa titi suka gane me yake nufi, cewa nan ba a yin U-turn, nan ba a yin parking, me ya rubuta maka ne cewa nan ba a parking, sai aka saka P sai aka soke shi. Ya aka yi ka gane wannan abu yau da gobe, watakila da ka je driving school an gaya maka, ko watakila kuma yau da gobe ne kawai ka gane, ma'ana dai akwai san da baka san wannan abun ba. To haka misalin ka ɗauka a rubutu da muke yi, alamun da ake saka, alamar motsin rai, alamar zancen wani, zarce, da ake ce musu punctuation, ya ga muke gane cewa nan da aka saka abun nan quotation marks yana nufin yanzu wannan magana wani ce aka ciro, an gaya maka ne aka gane. To haka tun asali ɗan adam ne suka yi wa kansu bayani ma juna yau da gobe cewa duk inda aka zane haka to ga sautin da yake wakilta. Da can zanen ma baya wakiltar sauti da aslan yana wakiltar abubuwan ne, sunayen abubuwa. Wataƙila misali idan na rubuta na ga kare, sai a yi hoton ido, a yi hoton kare, misali wataƙila. Ko mun gane me ko a saka harufa N A G A kaza kaza har zuwa ƙarshe. Daga baya ne aka samu dabarar representation ɗin ya zama yana wakiltar sautin, sautin da ke fita su a ba ta daɗin daɗin ne wannan. Suna ce mashi arbitrary relationship, babu dangantaka tsakanin harufan da sautin ta fuskar ma'ana, dangantaka ce kawai ta an riga an kula dangantaka. To dan adam da ya gano wannan, yau da gobe kuma abun ya dinga ci gaba yana tsauri har ya kai ga wannan sala. Mu dauka a harshen Larabci din shi kanshi yadda ake rubuta harufa a yanzu ba aka saki da ba, sun canza. Akwai Ibn Muqla, wani malami da ya rayu a cikin karni na 3 zuwa na 4, shine ya zauna ya gyara rubutu, ya standardizing din shi a Larabci haka, sannan ya zama yadda yake. Na English ko nan kusa ma aka yi shi, su Webster a ƙasar America su ne suka yi wannan Webster Med Dictionary, shine standardizing abin nan spelling the punctuations na English musamman na America, wanda shi ake dogaro da shi a yanzu da sauransu. So da haka abu ne sananne a gun masana kimiyya harshe cewa waɗannan harufa ba su ne asalin magana ba, suna wakiltar magana ne. Kuma inda yan adam sun ga dama a yau za su iya kirkiro wani sabon salon su canza. Miki nuna maka haka shine akwai yarurruka da dama da suke rubuta, ake rubuta yaren da abin da ya wannanci wannan kuma ana karantawa. Misali yanzu yaren China rubutun shi daban, yaren India rubutun shi daban, Urdu ya dan yi kama da na Arabiya shi ma, sannan kuma yarurruka da dama suna amfani da waɗannan harufa da ake cewa Latin, su ABCD kenan. Yarurruka da yawa fiye da yare 200 suna amfani da shi wajen rubutu. To Ibn Taymiyyah yana so ya mana nuni zuwa ga cewa waɗannan harufan ma fa ba su ake magana ba ma abinda ake cewa Allah ya saukar wa da Adamu din, ba wai harufa waɗannan da muka sani ba, sautin magana da ma'anonin kalmomin, in ma da a ce wancan magana ya tabbata shi zai dauka, ba wai waɗannan alifin bawun tawun fawun ba, wallahu a'lam. Bari mu ci gaba da jin abin da yake cewa. Yace wal mala'ikatu wa in kana Allahu qad wasafahum bi annahum yaktubuna, su mala'iku duk da yake Allah ya siffanta su da cewa ai suna yin rubutu, kamar yadda Allah yake cewa, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah yace mala'ikun nan kiraman masu daraja ne, katibina masu rubuce-rubuce, ya'lamuna ma taf'alun, suna sanar da abin da kuke aikatawa. Da kuma Allah yake cewa wa rusuluna ladaihim yaktubuna am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa jarahum bala wa rusuluna wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ko Allah yace shin am abramu amran, sun riga sun gama yanke hukunci ne, fa inna mubrimun, mu muna da hukuncin da muka riga muka yanke. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, kuku suna cin cewa ba ma sanar da abin da suke yi ne a koye da a fili. An ce ayata sauka ne akan wasu kafirai guda uku, kamar yadda Ibn Jaririn ya ruwaito, da suka tsaya a bakin Ka'aba, sai ɗayan sai yake cewa wai Muhammad yana cewa duk abin da muke faɗa a nan ɗin nan wai Allah yana ji. Sai ɗayan ya ce idan mun ɗaga murya zai ji, amma mun yi asiranta bai sai ji ba. To shine sai Allah ya sauka musu da wannan magana cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, wai suna cewa ba ma jin abin da suke yi a ɓoye da gana wasu, wai na fili kawai muke ji. Shine Allah ya ce bala, lalle muna ji, wa rusuluna ladaihim yaktubu, kuma manzanninmu anna mala'iku kenan suna nan gaba gare su suna rubutawa, bayan Musa Allah din muna ji, amma kuma mun sa a rubuta. Ashahid shine kaga Allah ya ce mala'iku suna rubutawa a waɗannan ayoyi guda biyu da ire-irensu. Fala yajibu an yakuna hurufuhum almaktuba mithla alhuruf allati yaktubuha aladmiyuna, ba zai yi kace wai wannan rubutun da malaiku suke yi suna rubuta shi ne da irin rubutun da muke da alifin ba'un ta'un ko da abcd da irin tsara rubutun da muke yi wajen wasali da sakin layi da sauransu ba zai yi kace haka tabbas ba irin namu bane arabu bihi yace in yakunu alladhina qalu innahu khalaqa alhurufa domin kuwa na فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل حروف التي يكتبها الآدميون آدميون بذيه أتي ربوتن دا سكيه إرنا حل التوبني لن أدن إذ بمنكوا يكون الذين قالوا ودن دا سكتي إنه خلق الحروف ألا يا حل التحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد هكذا نقول Allah yana nufin suna nufin Allah ya halicci sautin halittu kaji magana Allah ya halicci sautin da bayi ke furtawa fala raiba anna Allah khaliqu aswati al-ibadi wa af'ali babu kokonto akan cewa Allah shi ya halicci sautin muryar bayi da ayyukan bayi lakinna hadha la yaktadi anna hurufal qur'an sai dai wannan baya nufin harufin da ke cikin alqur'ani aw mutlaq al-huruf ko kuma dukkanin sautuka gaba daya makhluqa ce halitta ce su wadannan harufa rubutattu halitta ne bai nufin haka bali yajibu at-tafriq baina ma huwa min sifati Allah ta'ala wajibi ne a bambance tsakanin abin da yake siffar Allah ne wa ma huwa min khasa'is al-makhluqin to kuma abin da yake daga cikin abin da halittu suka kebanta da shi wa ta'wilu min al-midadi laysa huwa adh-dhahir min al-hikaya wannan fassarawar da akai kokarin ba su wannan fassarar da Ibn Taymiyyah yace hala sana nufin tawada da ake rubutu da ita yace to ba fa shine abinda zahirin magana take nunawa ba fa innahu qala domin ko yace ne fajaratil ahrufu ala lisani adam sai harufan suka gudana akan halshen adam wala huwa aidan bidhaka walakin dhikra ولكن ذكر امثال هذه الحكايات لبيان المعتقدات yace kuma abin da yake so ka fahimta shine ambatan ire-iren waɗannan labarai dan ai bayanin wata mas'ala ta aqida nau'un min rukubil jahalati wadalalat wani sashi ne wani nau'i ne na hawa wato jahilci da bata tun asali ma ka kawo wannan magana wai za kai bayanin wata aqida ko wani wato abin da ya shafi addini to dan asali bata ne amma tunda sun kawo dole kuma a mai musu da martani fa idza tabayyana anna hala tasihu yace in ka fahimci cewa wannan kissa gaba ɗaya bata inganta ba la min naqiliha bata inganta daga wanda ya kawo ta ba wala min qailiha bata inganta daga wanda aka danganta mishi magana ba wa annaha mustamiratun ala alwa'i min albatil kuma cewa kissa tana dauke da nau'o'i na barna kana ba'da zalika zikru hadhihi alta'wilati ahsana mimma yadhkuruhu almuhtajjuna biha sai zama kokarin kawo wadannan fassarori masu sauƙin matsala to yafi kyau fiye da ambaton abinda masu kafa hujja da ita suke fada min ta'wilatihim li nusus alkitabi was sunna as-sahihat as-sarihat wanda suke kokarin su murte ma'anar wasu maganganu daga cikin nasoshin alqur'ani da sunna dan su goyi bayan mummunar fassarar da suke bayar wannan kissa wanda bata inganta ba kissa bata inganta ba bai kamata a kawo ta dan bayani akan aqida ba amma wanda suka kawo suka yi bayani akan aqida to wajibi ne a mai musu da martani a goyi mai musu da martani shine sai ya kawo mata wata fassara mai saukin matsala yace a kawo wannan fassara yafi sauki fiye da a ba su ci gaba da kawo munanan fassarorin su wanda garin kokarin tabbatar da wannan kissa da bata da inganci sai su murde ma'anan nasu shi alqur'ani mai girma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ma'anarsa sananne yace sai su murde dan ma'anar ta goyi bayan wannan rudanin da suka kawo Allah ya tsare mu fatabayyana bidhalika anna ala sunnati fi kulli maqamin asahhu naqlan wa aqlan min ghairihi yace wannan zai nuna maka cewa ahlus sunna wal jamaa a kowane mataki to sun fi inganci su suka fi kowa magana mai inganci naqlan wajen maganar da suke ciratowa a cikin nasoshi wa aqlan da kuma wajen amfani da hankali min ghairi fiye da wasu su hankalin su lafiyayye ne nassoshin da suke aiki da su masu kyau ne لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسله من الهدى ودين الحق ومن كاو مغنغنو ما سينغنشي ورند هنكلي كي فهنتسو ورند سكا سنداتي لطبيعة دان عدم ينا دك تكين شكا بينا أبن بينا متأين أبن دا الله يسوكو دا النباوة دا منزلنشي نشريا دا الدين انغسكيا ليظهره على الدين كله ورند الله يسوكو دا الدين نان dan addinin ya mamaye dukkanin addinai wa buhuruhu bil hujja to addinin musulunci zai mamaye sauran addinai ne da cewa ya fi su hujja wa buhuruhu bil qudra kuma zai mamaye su ne idan Allah ya bashi kudura Allah ya bashi karfin mamayewa wato ba a goyen bayan musulunci da maganganun da suke tatsuniya karerai wadanda idan mutun ya jima zai dariya saboda masu hankali a cikin wadanda ba musulmai ba idan sun ji to ba za su iya gamsuwa ba wanda suke cikin musulmai su ma idan sun ji za su zama wato za su zama ba su da katabus cewa wani irin kuma addini ne wannan wani irin karatu ne wannan wanda ya fi kama da tatsuniya ko labaran da na yanzu to haka musulunci baya bukatan wani zance na ƙarya ko zance wanda yake ya fi kama da tatsuniya ko shafa labari shuni dan tabbatar da shi musulunci baya bukatan wannan yana da nasoshin shi ingantattu yana da maganganun shi tabbatattu yana da abubuwan shi wanda suke tsararru wanda kuma waɗannan abubuwan da hujjojin su suke taimaka mishi wajen ya mamaye komai ya zama shine addinin da ya samu yaduwa da tagomashi thumma inna hadhihi al-hikayata al-ma'rufata al-suri lamma balagat al-imam ahmad ankaraha ghayat al-inkar sannan kuma mun ji cewa wannan labari da aka cirato daga as-suriyu da aka kaima Ahmadu dan Hanbali labarin malamin dan Hanbali yayi inkarin ta inkari mai girma inkari da ya kai matuka hatta tawakkafa Ahmadu Hisuri har ya dakata daga yabawa wannan sufi da yana girmama shi yana ganin alkhairin sa amma daga wannan labari da aka kawo Ahmadu dan Hanbali sai dai na ma yaban shi ma ma kana yuzku min fadlihi wa warai kuma amma kana yuzkaru min fadlihi wa warai duk da kuma abinda ake bada labari na falala da taka tsantsan din shi wannan bawan Allah wana an yuzkara anhu madhuhu hatta yuzhira khatahu fi dalika ibn Hanbal yace daga yanzu kar a sake zuwa a bashi labarin alherin wannan mutumi ko ayaba mai a gaban shi har sai ya gane kuskuren shi ya canza wannan magana ta shi ma anna suri i'tarafa bi annahu lam yaqulha zakira tare da cewa fa suri ya fada cewa wannan magana bai fade ta a matsayin maganar sa da ya ambata ba wa inna ma qalaha asiran shi ma ya cirato daga wani ne amma da kai ibn Hanbal ya ji haushe shi ya daina kula shi ya daina yaban shi yace kuma kar a sake zuwa ma a kawo mai labarin shi ba san jin labarin shi har sai ya dawo daga wannan kuskure duk da ba maganar shi bace shi ma ya bada labarin sa فذكر الخلال في كتاب السنة خلال أبو بكر رحمة الله عليه يبدأ العباري أتكين كتاب السنة ناشي كتوا ذكر السري وما أحدث ذكر السري وما أحدث يتي العبارة السري دا أبن دا يكركرو يتي أخبرني أحمد ابن محمد أم مطر وذكريا ابن يحيى أن أبا طالب حدثه باين دي كوا إسنادي دا الحافظ أبو طالب yace Abu Talib ya bada labari yace annahu qala li Abi Abdullah na gaya wa malam Imam Ahmad ibn Hanbal shi Abu Abdullah nace da shi ja'ani kitabun min Tarsus labari ya zo mini wasiqa ta zo mini daga garin Tarsus anna sariyan qala cewa sariyu ya ce lamma khalaqa Allahu al-hurufa sajadat illa al-alif yayin da Allah ya halicci harufa sun mai sujuda gaba ɗayan su in banda alu fa innahu qala ita alu sai tace la asjudu ni ba zan sujuda ba hatta umara har sai an umarce ni qala sai malam Ahmad dan Hanbali yace hadhal kufr wannan shine tsabaragen kafirci qala al-khallal sai khallal yace gaba da cewa fa akhbarana Abu Bakr al-Marwazi qala ja'ani kitabun min al-saghr fi amri rajulin takallama bi kalami yace wani sako ya zo mana daga asfagar wato daga can binnan kenan bakin iyaka shine dai tarasus din game da wani mutum kaga shi anan bai ambaci sunan shi ba wanda yayi wata magana wa aratuhu ala abi abdullahi sai na gabatar da wannan magana ga malamin mu Imam Ahmad fihi game da zancen cewa a cikin zancen akwai fadin lamma khalaqallahu al-hurufa sajadat illa al-alif yayin da Allah ya halicci harufa sun yi sujuda gaba ɗayan su in banda alu faghadiba abu abdullahi ghadaban shadidan sai malam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi sai fushi mai tsanani hatta kala har a cikin fushin shi sai da yace hadha kalamu zanadiqa wannan magana ce ta zindikai wato ta waɗanda suke sun riga sun yi baran-baran da addinin musulunci suna bayyana shi ne kawai a baka wailahu yace kai can ne wannan magana hadha jahmiyun ne wannan magana bajami wato jahmawa da masu ƙaryata siffofi na Allah kenan subhanahu wataala masu yin ta'wili duk wanda yake da irin wannan aqida to sai a ce bajami duk da yake akwai wanda suke da tarayya da su akan aqida kamar mu'tazila da ire-iren su amma dai da zaran an ce bajami to ana nufin mutumin da yayi fice akan inkarin siffofi na Allah subhanahu wataala siffar su siffar ki siffar ainihin wato magana siffar sauka siffar istiwa'i da ire-iren su wannan sune tushen aqidoji na jahmiya to sai ce wannan mai wannan maganan bajami wa kana fil kitab alladhi kataba bihi anna hadha ar-rajul qala sai zama a cikin sakon da aka rubuta cewa wannan mutumin ya ce law anna gulaman min ghilman harith da za a samu wani muridi daga cikin muridai yaran makarantan harith يعني المحاسبي ina nufin harif al-harith ibn asad al-muhasibi wanda an yi magana kan shi a baya abu abdullah al-harith ibn asad al-muhasibi wanda ya rasu ne a shekara ta 243 yana daga cikin manya-manyan sufiya masu wa'azi wanda suke sa mutane kuka idan sun yi wa'azi yakan yi wa'azi a masallaci a bagadara ai ta kuka kamar an yi mutuwa ya iya sa mutane kuka to yace da za a samu wani karamin dalibi daga makarantar harifin al-muhasibi wannan babban sufin a samu yaro kankani la khabara ahlu tarsus to da ya isa ya je kasar tarsus ya koya musu karatu saboda jahilcin su inda irin wannan shine maganar da suke fara fa qala abu abdullah wallahi sai ce ma ashad ma hauna qaulu yace to mafi tsananin mazancan shine wannan magana da yace law anna gulaman min gilman al-harith la khabara ahla tarsus mal baliya illa harith yace to ai shi kanshi harith din ai shi ma matsala ne in yaje aka ci gaba da wannan wa'azin za a kara bata garin ne in dai irin wannan maganganun suna fitowa daga garin kuma a dauki wannan mai zuhudu ko wani daliban shi akai garin ya wa'azi to irin wa'azin da za a yi ire-iren wannan maganganu su za a ci gaba da shi hadhiru anhu ashadda tahadhir tahadhir ku tsoratar game da shi kar ku bari mutane ba su san labarin shi ba ku tsoratar da mutane game da sauraron ire-iren waɗannan maganganu na mutanen abinda yake nuni zuwa gare shi shine waɗannan mutane sufaye ne masu tsoron Allah masu sallar dare masu tilawa masu wa'azi kaji har ai kuka amma a wajen wa'azin nasu to suna yawaita hujjoji da maganganu waɗanda suke ba su da asali a addini to sai da wa'azin nasu zai haifar da barna fiye da gyaran da zai za a gyara mutane ta wajen su tsoron Allah su zama suna da laushin zuciya amma kuma ibadojin da za su dinga yi da abin da za su kudirce game da Allah akan kuskure ne to irin wannan bai da wani amfani da haka sai shi Ibn Taymiyyah Ibn Hanbal yace a tsoratar da mutane game da sauraron su ba wai dan kawai mutum ya iya wa'azi wanda za a ji zuciya ta laushi ba shikenan sai a ce da abin da yake fara daidai ne ba daidai bane qur'ani shine asalin abin da yake lausa da zuciya shi kuma komai da ke cikin shi gyararre ne zuhudi mai kyau kuma shine irin na cikin alqur'ani wanda akan shi ne annabi ya rayu shi da sahabbai ga su ga duniya suna kallanta amma ba su mai da ransu a kanta ba amma kuma ba su kauce daga kanta gaba daya suka kyamaci abin da ya halasta na cikinta ba wannan manhajin nasu madaidaici shine abin da malam Ahmad dan Hanbali yake ishara akan cewa abishi na waɗancan mutanen kuma yace a tsorace shi saboda akwai barna a cikin shi. Qala Abu Bakr al-Marwazi ja'ani Hasan ibn al-Bazzar bi riqatin fiha kalamu hadha ar-rajul bi khatihi, yace mallam Hasan dan al-Bazzar yazo wajena da wata takarda ita ce riqa, a cikin ta akwai wani zance na wannan mutumi shi wancan da yake fada da yake ba labari shi asuri rubutun hannun shi. Qala sai yace inna hadha khatuhu, wannan da kake gani rubutun hannun shi, wa fiya maktubun, a ciki an rubuta cewa inni innama hakaitu an ghairi, da labari ya iske shi cewa mallam Ahmad ibn Hanbali ya kyamaci maganar sa kuma ya ce magana bata ce kuma ya ce a kiyayi sauraron shi, ya jaushe shi sosai sai hankalin shi ya tashi sai ya rubuto wasika a rubuce cewa ni fa labari kawai na bayar, innama hakaitu an ghairi falamma qara'tuha, mallam Hasan al-Bazzar ya ce da na karanta wannan magana qultu li Hasan Abu Bakr al-Marwazi amin, yace sai na ce mu Hasan ibn al-Bazzar kad aqarra, kaga ya tabbatar cewa yayi kuskure. Qala sai ya ce anna aqarra, a ina ne ya tabbatar da yayi kuskure? Qultu, sai na ce ni al-Marwazi kenan, fa qawluhu hakaitu an ghairi, baka ji yace ayi magana wani bane, yana nuni zuwa ba magana shi bace kenan. Qultu ya bi Abdullah, sai nace ma mallam Ahmad ibn Hanbal bi ayi shay'in tara alga ta mallam yanzu me kake gani? Qala da'u hatta yuqirra, ku bashi sai ya fada da baki ya ce ya kuskure, wato mujarradin cewa da yayi ba magana ta bace zai nuna ikrari da kuskure, ikrari ne akan cewa kofo waye, to amma me matsayin shi game da maganar kaga bai fada ba. Wa balaga aba Abdullah an Hasan annahu qala ba'da maji'i abi Abdullah bi riqa, sai kuma labari ya iske mallam Ahmad ibn Hanbal cewa Hasan ibn al-Bazzar bayan da yazo wurin Imam Ahmad takaddar ya ji yana cewa laysa lahu inda abi Abdullah illa khaira, ai wannan mutumi mallam Ahmad ibn Hanbali yana ganin girman shi har yanzu. Fa qala, sai Ahmad Hanbali ya ce idhab ilayhi fa qul lahu, ku je ku ce da shi na ce kad alimta ma fi kalbi hatta ala mithli hadha, ka san abin da ke cikin zuciyata, ka san ra'ayina akan irin waɗannan maganganun, qul lahu, ku ce mishi la tahki anni shay'an marra, kar ka sake zuwa ka bada labarin cewa wai ni ina ganin girman wani, kar ka sake. Kuma gani shi wancan Al-Hasan ibn Bazzar ga alama yana da sassaucin ra'ayi da kokarin baiwa shi suriyu watan uzuri, da haka da aka ce gashi suriyu ya ruwaito ya rubuto u abin nan wasika yana cewa ni hikaya kawai nake, sai ce to ai kaga yanzu ya da kuskuren shi, sai aka ce to ina ne kuskuren, babu wani inda ya da kuskuren shi. Sai kuma ya ci gaba da yawo yana cewa ai mallam Ahmad dan Hanbali ya gane maganar, yanzu baya jin haushin wani, da Ahmad ibn Hanbal ya ji wannan labarin shine ya aika mishi da sako cewa kar ka sake zuwa ka bada labarin wannan magana game da ni, kana mun sharri ba haka nace ba. Falakitu Hasanan, sai ni al-Marwazi kenan Abu Bakr, sai na gamu da Hasan ibn al-Bazzar, fa qala, sai yace laysa haqiqan shay'an, ni na tuba ba zan kara bada labarin ba ruwana. Thumma idan qawlul qa'il lamma khalaqa Allahu al-ahrufa ja'alaha sirran lahu, sannan magana da suka ce da Allah ya halicci harufa ya sanya harufan su zama sirri ne nashi shi kadai ya san ma'anarsu. Falamma khalaqa adama, ya ci gaba da koye su a matsayin sirri, sai da ya halicci annabi adam basa zalika sirra fi, sai kimsa mishi wannan sirrin, walam yabuth zalika sirra fi ahadin min mala'ikati, da dai bai taba kimsa wannan sirrin ga mala'iku ba. Fasaduhu zahirun min wujuhi, ce wannan magana ce barnatacciya ta fuska da dama, ahaduwa fuska ta farko ta barnan magana anna fihi annahu khalaqa al-hurufa qabla khalqi adam, a cikin wannan magana kaga ana nuni zuwa ga cewa sai da Allah ya halicci harufan sannan daga baya ya halicci adamu alayhi salam, wa hadha lam yaqulhu ahadun min al-muslimina, wannan zancen kuwa cewa an riga halittar harufa sannan aka halicci adam babu wani musulmi da ke fada wannan. Fa innal ladina yaquluna bi khalqiha, su kansu masu fadan cewa harufa din halittar su akai, yaquluna suna cewa ne innama yakhluquha idha idza arada inzala kalamihi ala rasuli, su kansu masu cewa zancen makhluki ne su asalin jahmiyar, ma'anan maganar su da suke faɗa shine cewa Allah bai da wata magana kadimiya sai in yayi nufin saukar da wani zance ga Jibril ne, to a daidai lokacin sai ya halicci zancen, fayakhluqu hurufan fil hawa, sai ya halicci zancen sai ya sake shi a cikin sararin samaniya, yasma'uha jibrilu aw ghayruhu, sai jibrilu ko wani mala'ika sai ya ji wannan zancen, yanzilu biha, sannan sai shi mala'ikan ya sauko da zancen, wa yufhimuhu al-ma'ana, sai ya fassara zancen da ma'anar da zai gane, alladhi aradahu bi tilka al-huruf, wanda Allah ya so a da wannan harufa, fayakunu jibrilu awwala man takallama bi tilka al-huruf wa abbara biha an muradi Allah, sai zama jibrilu shine farkon wanda ya fahimci wannan zancen, ya magana da shi kuma ya fassara. Wannan shine abin da jami'a suke faɗa cewa dan su kora Allah yana magana, ba Allah ne ya ga wa jibrilu alif lam mim zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, Allah zai halicci wani code ne, wani coded zance, sai ya watso shi a wajen wani matattara da yake ajewa, dan dai su kora Allah baya magana, haka suke faɗi. Idan jibrilu zai ga wannan zancen, shi kuma Allah ya bashi wata baiwa da in ya ɗauki zancen zai kuma tarda mashi zuwa harshe da za a iya fahimta, gwargwadon zamanin annabin da gwargwadon irin yaren da Allah yake wa annabin da za a kawo saƙon wahayi. Ma'ana idan a wannan zamanin ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai jibrilu ya canza wannan zancen daga waɗannan codified language ɗin wanda Allah ne kawai ya san ma'anar shi, sai kuma jibrilu da Allah ya sanashe shi, sai ya murda shi ya koma da shi larabci, shine suke cewa ai ma'anar magana Allah ce, in ya murda shi ya koma da shi larabci, to kaga yanzu jibrilu shine farkon wanda ya fara fassara shi zuwa larabci kenan, shine yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mushi tilawa wannan zancen, zancen shine ya fassara shi daga abinda Allah yake nufi. Wannan shine asalin hakikanin abinda jami'a suke faɗi, to kaga abinda suke faɗi ya saba wa abinda ke cikin wancan zancen mara kyau. Yace fa yakulu jibrilu awwalu man takallama bi tilka al-huruf wa abbara biha an muradillah wa huwa al-ma'na al-qa'im bi nafsihi, shine abinda suke nufi da cewa wani zance ne wanda yake da ma'ana mai zaman kanta, kama yu'abbiru an al-akhrasi man fahima ma'anahu bi isharati, kamar yadda mutumin da ya fahimci abin da kurma yake nufi, idan kurma ya zo ya yi a maganar shi irin ta kurame da hannu, sawa'un ta gargajiya ce ko ta 'yan boko, idan ya gama yi kai mai baki da ka fahimci wannan abin da yake nufi, kai ne za ka ce wa mutane ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, don ka ga wannan magana da kake faɗa magana ka ce da take wakiltar ma'anar maganarsa. Ina fata mun gane haka tafinta, wanda wani zai zo da baya jin yaren mutanen wajen yayi magana, kai kuma tafinta ka fassara musu da yarensu da suke ji, ka ce ai ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, to haka suke cewa wai jibrilu yake wa Allah wannan, kaga wannan wulakanta Allah ne, ma'ana Allah bai da fasahar da shi zai magana da kanshi, sai dai jibrilu ya mishi, in yi magana da al'umma bayansa ba za a fahimce shi ba, sai dai ya sa jibrilu tsakankani shi ne wasita wanda zai fahimtar da bayi abinda Allah yake nufi. Wannan shine ma'anar magana jami'a, Allah ya tsare mu daga muguwar maganar su. Fa amma an yi ƙara, amma idan aka ce khuliqatul huruf qabla khalqi adam alayhi salam, in ka ce an halicci harufa ne kafin halitta adam, Allah ya ƙara masa aminci, walam tukhatab bihal mala'ika, kuma sam Allah bai magana da mala'iku ta hanyar zance ba, fa hadha lam yaqulhu ahad, ba wanda ya faɗi wannan a cikin ilimi gabaɗaya. Fuska ta farko kenan ta nuna barna a cikin magana. Asani fuska ta biyu, annahu ja'ala al-hurufa li adama dun al-mala'ika, Allah ya ware wato wannan zancen, ya ware abin nan wato harufa, ya ce adamu ne kawai ya san su, mala'iku ba su sani ba. Min al-ma'lumi anna alladhi nazala bil-qur'an wa ghayrihi min kalamillahi hum al-mala'ika, kuma abu ne sananne cewa waɗanda suke kawo alkur'ani da ma sauran zantutukan da Allah ya da wasu annabawa, mala'ikun su suke kawo zancen. Wa hum talaqqu al-hurufa anillahi qabla an yatalaqa al-anbiya, su ne suka ansu wannan zancen daga Allah kafin annabawa su samu a hannunsu. Fa kaifa yuslabuna dhalika, to ya ra'ayka kwabe musu wannan fahimtar, ka ce ba ba su san abin ba da suke kawowa. As-salisu, fuska ta uku, anna qawluhu, cewa da ya ja'alaha sirran lahu, Allah ya sanya harufa su zama wani sirri. Kalamun la hasida lahu, wannan zance mai da wata ma'ana, da anna sirra ma asarrahu Allahu fa akhfahu an ibadi, domin sirri shine abin da Allah ya koyi bai bar bayin shi su kai gare shi ba, aw ba'dihim, ko bai bar wani sashe na bayi su kai gare shi ba, aw ma tadammara ma asarrahu, ko kuma ya koyi abin da ke cikin sirrinsa. Wa hadhihi al-huruf azharu shay'in li bani adam, in ka ce waɗannan harufa alifun bawun wani sirri ne na Allah, to ai kuma kowa ya san su, kaga ba sirri bane kenan, babu wanda bai san su ba, ɗan islamiya ma sun san su. Hatta annan nutqa biha azharu sifati, hay zama furta su da ake shine siffar su mafi bayyana, ko ina ana furta su ana ji. Wa kadhalika qaulullahi ta'ala, haka fadan Allah da Allah yake cewa fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tanfiqun, Allah yace na rantse da Allah ubangijin sama da ƙasa, innahu lallan shi wannan labarin ko dai dukkanin qur'ani ko kuma innahu shi wannan zancen da ya gabaci wannan aya, fadan Allah wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, a cikin sama arzikin ku yake da abin da yake muku alƙawari, to ko dai zama shine damiri ke kuma zuwa gare shi, ko kuma damiri na kuma ga dukkanin alqur'ani, cewa innahu shi wannan alqur'ani la wallahi haqqun gaskiya ne, misla ma annakum tantiqun, kamar yadda abin da kuke furtawa muryar ku da kuke ji gaskiya ce, to haka kuma alqur'ani shi ma gaskiya ne. Wannan malamai suna cewa misla din nan kira'ar madaniyu suna ke kanta shi da misla, su abin nan kenan, su abin nan su Abu Amir da Hafsu da Ibn Kathir, Hafsu an Asim da Nafi'u da Abu Amr suna ke kanta shi da misla, su kuma kufawa suna karanta shi da mislu, su Kisa'i kenan da Hamza da makamantansu. Don an karanta shi da misla zai zama ma'anar shi watin yana zuwa kenan da ma'anar annasbu ala tawkid, sai da ma'anar shi innahu la haqqun haqqan. Idan ku aka karanta shi da raf'a kamar na su mutanen Kufa sai zama sifa kenan, innahu la haqqun mislu sai zama sifa ga haqqu, haka malaman qira'an suka fada. Sannan wannan akwai maganganu da yawa akan mas'alar hada inna din nan da kuma waccan ma, duk da yake zance yana karkata zuwa ga cewa za'ida ce, innahu la haqqun misla ma tanfiqun, misla ma annakum tanfiquna, za'a iya cewa misla ba tare da an faɗi ma din ba, idan aka dauki ta matsayin za'ida, wasu dai lafa'if ne balagiya da ke cikin ayan wanda akwai karfafawa kwarai, kaga rantsuwa ce fawa rabbis samai wal ardi, sannan kuma innahu la haqqun, saboda ƙaryatawa da suke ta kai mataki na inkari na ƙarshe, shi sa Allah ya ninninka waɗannan rantsuwa, rabbis rantsuwa da Allah shi kanshi, sannan kuma ya ƙara cewa la haqqun. To a shahid shine kaga gaskiya alqur'ani da Allah ya tashi kwatance da wani abu wanda suke ganin gaskiya ne babu musu, sai kwatance da murya da ke fita a bakin mutane, kaga kaiwa matuƙa kenan, murya kuma tana fita ne karkashin harufan, ko to da kaga ashe abu ne a fili gaba daya, kowa ma ya sani, hatta su kansu kafirai Allah ya musu kwatance da cewa gaskiya alqur'ani kamar gaskiya abin da suke furtawa ne. Wa in qila innal hurufa tatadammanu min al ma'ani ma asarrahu Allah, idan kuma aka ce ai su harufa abinda ake nufi da sirri, da aka ce Allah ya sirranta harufa ga kanshi, shine cewa harufa suna da wasu sirrori na ma'ana wanda Allah kadai ya san su. Fala raiba annaha tatadammanu kullama yu'abbaru anhu min al-ma'ani, babu kokonto akan cewa harufa suna dauke da duk wani abu da za a faɗa na ma'ana ta hanyar amfani da su, sirriha wa jahriha, sawa'un boye ne ko bayyane ne, falik sa su bi sirri biha, haka sai zama wato Allah ya kebanci abin da yake na sirri duk abin da za a fada da kalma tana yi daukan ma'anar shi idan dai an bata ma'ana to wata kila akwai wasu ma'anoni na wasu kalmomi wanda Allah bai sanar shi da kowa ba ya bar shi ga kanshi wannan shine karshen dogon tattaunawa da yayi akan wancan ma'ana ta ainihin wato waccan magana wata ke ƙarya aka kira aka ce wai harufa sun yi wa Allah sujuda wanda muka yi ta karantawa tun a darasin da ya gabata to ka ji iya karshen ta kenan ya gama warware ta sai ya ce qala abul qasim qala sa'al ibn abdullahi innal hurufa lisanu fa'ilin la lisanu dhati yace sa'al ibn abdullahi tustari yace innal hurufa lalle su harufa din lisanu fa'ilin harshe ne na aiki la lisanu dhati ba harshe ne na zati ba yana fa'ilun fi maf'ulin domin aiki ne a cikin maf'uli a cikin wanda aiki ya fada masa kala sai shi kushari yace wa hadha aidan sarihun wannan ma ya fito da magana fili li anna al hurufa makhluqa bayani akan cewa lalle harufa halitta ne in mun tana shine asalin zancen cewa shi kushari yana so ya tabbatar da cewa qur'ani makhluqi ne ibn taymiya mun sharadi akan cewa wannan ya saba asalin aqidar mutanen farko daga cikin sufai ɗan bayani masu wannan sannan kuma yake mushi warwara akan waɗannan hujjoji da yake kawo ɗaya bayan ɗaya to kaji ya ƙara kawo ta hujja wanda ita ma mai rauni ce ibn taymiya kuma zai ƙara warware ta cewa wai wani mutum mai suna Sa'al ibn Abdullahi Tustari wanda shi ma sufi ne ya ce harufa harshe ne na aiki ba harshe bane mai zaman kansa saboda aiki ne a cikin abin da aiki ya fadawa sai malam Tustari sai malam Kushari ya ce kaga wannan ma bayani ne karara akan cewa harufa halitta ne qult sai ibn Taymiya ya ce hadal kalamu laysa lahu isnadun an Sa'al wannan zancen ne na farko tukuna bai da isnadi daga Sa'al ibn Abdullahi ibn Yunus at-Tustari wanda malami ne sananne daga cikin sufaye yana da tafsiri ma sananne ya rasu shekara ta 283 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashabihi babu wannan zance ba yi da isnadi wa kalamu Salim ibn Abdullahi wa ashabihi fi sunnati wa sifati wal Qur'an ashharu min an yudhkara huna an san maganganun Salim ibn Abdullah da shi da dalibansa akan aqida shine sunna kenan akan sifofin Allah akan alqur'ani magana ce sananniya ta fi karfin azo ana fadanta ana wa salu min a'zamin nasi qawlan bi anna alqur'ana kulluhu hurufan sali yana daga cikin wanda suka fi kowa girman magana a cikin mutane wajen cewa qur'ani gaba ɗayan shi harufa ne wa ma'anihi ghayru makhluqa kuma cewa ma'ana alqur'ani ba halitta bane wato abinda yake nufi in suka ce alqur'anu kulluhu hurufun wato dukkan shi magana ce ta Allah sannan kuma ma'anonin shi ba halitta bane magana Allah ne bal sahibuhu abul hasan ibn salim akhbaru an-nas biqawli akwai wani dalibin shi mai suna abul hasan ibn salim wanda yafi kowa kwarewa wajen sanin maganganun Sa'al ibn Abdullah kad urifa qawluhu wa qawlu ashabihi fi dhalika shi ma an san maganar shi da maganar daliban shi a cikin wannan mas'ala wa kan zakara Abubakar ibn Ishaqa al-Kalabazi fi ta'aruf ala madhahib at-tasawuf akwai malam Abubakar ibn Ishaq al-Kalabazi mai littafin at-ta'aruf ala ahli at-tasawuf ya ambata yace an al-harith al-muhasibi wa abul hasan ibn salim annahuma kana yaqulani yace daga harith al-muhasibi da muka ji a baya da abul hasan ibn salim annahuma kana yaqulani cewa su biyun sun kasance suna cewa inna allah yatakallamu bi sautin allah yana magana da sauti wa madhhabu as-salimiyya madhhabun yan as-salimiyya ashabi salim wanda sune daliban salim su as-salimiyya din masu goyen bayan shi wancan abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn salim ne sai kike musu as-salimiyya shi wancan dalibin nashi to daliban shi ne yan makarantar sa shi Allah ya mishi rasuwa shekara ta 350 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi karatu a gun Sa'al ibn Abdullah yana da rubuce-rubuce da ɗalibai da yawa sanannu kamar su Abu Talibin al-Makki mai littafin Qutul Qulub wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 386 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace to waɗannan ɗaliban shi dinnan masu bin mazhabin shi na sufanci as-salimiyya an san magana su cewa suna tabbatar da Allah yana magana, zahirun fi zalika, mazhabin su sananne ne akan haka, an san abin da suke faɗi. Fala yutraku hadha al-amr al-mashhur al-ma'ruf al-zahir, ba zai yiwu a bar wannan al'amari shahararre wanda yake a fili an san shi a mazhabin su, li hikayatin mursala la isnada laha, dan wata hikaya wacce ke an sake ta haka sake babu isnadi, sai mu saki abinda muka sani a makarantar su, ingantaccen abinda aka sani a mazhabin su, ayi watsi da shi saboda wannan hikaya gurgo hikaya ba zai yiwu ba haka, ya saba kaida ilimi. Thumma hadha al-kalamu fi zahiri min qillati al-ma'rifati ma la yasluhu ay yudafa ila Sa'd ibn Abdullah, bayan da kaji cewa magana ba ta da isnadi, sai ce kuma sannan wannan zancen a cikin sa akwai abin da yake a fili na karancin ilimi, wanda ya fade shi ba shi da ilimi wadatacce, wanda haka yana nufin bai kamata a danganta magana zuwa ga Sa'd ibn Abdullah ba, abinda aka sani game da Sa'd ibn Abdullah ya saba wa abinda aka ji a cikin nan, ya saba, dan haka ba zai yiwu a danganta wannan magana gare shi ba. La'anna qawluhu, saboda fadin shi da yace li anna fi'lun fi maf'uli, dan aiki ne a cikin abin da aiki ya fada masa, in arada, idan yana nufin da wannan magana manufarsa, idan ya zama nan manufarsa, in arada fi'lun qa'imun bi zati llahi, yana nufin wani zance ne wanda ke tsaye da zatin Allah, kama yuqalu, kamar da yake cewa takallama wa khalaqa wa razaqa, waɗannan ayyuka ne da suke tsaye da zatin Allah, yayi magana, yayi halitta, ya bada arziki, indal jumhur alladhina yaquluna, a wurin daukacin malamai masu cewa hadhihi umurun qa'imatun bi zati, waɗannan wasu al'amura ne da suke tsaye da zatin Allah, fa qawluhu ba'da zalika, to bayan ya faɗa ya ce da ya faɗi wannan magana yake cewa li'annaha sa'ilun, to da ya ƙara ya ce fi maf'ulin la yasluhu, wannan magana ce mara nagarta, fa innahu fi'lun qa'imun bi zati llahi laysa fi maf'ulin, aiki ne da ke tsaye da zatin Allah, ba aiki ne a cikin wani abu da aiki ya fada masa ba, wato siffofin halitta da ba da arziki da magana siffofin Allah ne tsayayyun siffofi, ba sa gushewa, babu wani lokaci da Allah bai da wannan siffar, ina fata mun fahimta shine ma'anar sifatul qa'ima, wato waɗanda suke siffofi ne na Allah subhanahu wataala, ko kai bai baka arziki ba sunan shi dai yana nan ar-raziq, kafin ya halittu dama al-bari ne shi, ko da yaushe yana da siffatan mutakallim, ba sai in yana magana ba, to waɗannan siffofin da suke tsayayyu ga Allah subhanahu wataala, idan ka ce siffofi ne fi maf'ulin, to ka kawar da su daga zama sifatul qa'ima kenan, sun zama sifatul tari'a, sai sa'ad da Allah ke aikata su sannan suka zama sifofin shi, kamar yadda sifofin mu na yan adam suke, sifofin na yan adam sai sanda muke aikata abun sannan muke daukan sunan siffar, yace to kaga wannan magana ce da bata dace da Allah ba, fa innahu fi'lun qa'imun bi zati llahi laysa fi makhluqin, ba aiki ne wanda yake cikin abun halitta ba. Wa idza arada wa in arada biha, idan ko yana nufin fi'lun munfasilun anillah, wani aiki ne da yake ya rabu da Allah ba tare yake da Allah ba, fa kullu muttasilun anillah fi'lu maf'ulin, to duk wani abu da ke tare da Allah fa huwa maf'ulun, aiki ne wanda Allah yake aikata shi, mislu qawlil qa'il, kama mutum ne ya ce maf'ulun fi maf'ulin wa fi'lin fi fi'lin, kaga zance ne kawai wanda yake rakik, wa la la yasbu an yutajabi, kaga wannan zancen bai dace a ce zaka ba hujja da shi ba, la'annahu mata'u lima annaha maf'ula wa annaha fi'lun bi ma'na maf'ul fa sawa'un kanat fi nadhiriha aw lam takun fa hiya makhluqa, domin daidai wa daida, la'annahu mata da ulima annaha maf'ula, duk sanda aka san cewa waɗannan ayyuka wato Allah yana aikata su, wa annaha fi'lun, ayyuka ne bi ma'ana maf'ulun, abinda Allah ya aikata, fa sawa'un kanat fi nadhiriha, shin aikin Allah ya aikata shi ne a cikin wani abu maf'uli, aw lam takun, ko ba haka bane hiya makhluqa, sun zama dai abun halittar kenan. Wadan abin da suke cewa shi kanshi azurtawan maf'uli ne, wanda aka bawa arzikin shi ma maf'uli ne, shine maf'ulin fi maf'ulin, to sawa'un haka din ne ko ba haka ba, in dai kai da wannan magana to ka yarda cewa ayyukan Allah su ma makhluqa ne, magana kamar ya zama yana magana ita kanta maganar aiki ne maf'uli, dan haka halitta ne, kuma wanda yake magana da shi shi ma maf'uli ne, halitta a cikin halitta kenan, kaga magana ce rakika, yana sai fito mana da asalin abin da ke cikin ta ne na munin ma'ana. Wa in kila, idan ko aka ce innahu arada annaha fi'lun fil adami alladhi huwa maf'ulun, idan ko aka ce ana a yana nufin ai aikin da Allah yayi na azurtawa ko na halitta ko magana da Allah yayi, Allah ya kimsa ta ne a cikin, ya kimsa wannan aiki ne a cikin dan adam, shi ko dan adam halitta Allah ne, fa yuqalu, sai a ce kilahuma maf'ulun, su biyun duka halitta ne, wa aidan fa hadha innama yadullu ala anna aswatal ibadi wa midadihim makhluqa, to wannan din mari babu abin da zai nuna illa cewa maganganun da bayi suke yi, sautin maganar su da alƙalamin rubutun su da tawadar su shine halitta. La yadullu ala anna al-huruf allati hiya min kalamillahi makhluqa, amma dai da haka baya nuni zuwa ga cewa abinda Allah yake yi na magana shi halitta ne, wannan kasancewar shi halitta shi zance to zai tike ne idan bayi ne suka yi, abinda bayi suka furta na magana to nasu halitta ne, amma na Allah ba halitta bane. Qala Abu al-Qasim, yace sai kuma Kushairi ya ci gaba da cewa wa qala al-Junaydu fi jawabati masail ash-shamiyina at-tawakkul amr al-qalb wa at-tauhid qawl al-qalb, yace a ila Junaydu ya ce a cikin wasu amsoshi da ya bayar akan tambayoyi da mutanen kasar Sham suka aika mishi, yace at-tawakkul amr al-qalb, tawakkuli mika al'amari ga Allah, sakankancewa da cewa Allah shike bayarwa, shike hanawa, shike bada lafiya, shike bada waraka, shike bada arziki, shike bada numfashi, shike yin komai, dogara ga Allah, sai to wannan aiki ne na zuciya. Wat tauhidu qaulul qalb, shi kuma fadin kalmar la ilaha illallah shi kuma magana ce, ita ma zuciya ke yin ta. Qala Abu al-Qasim, Abu al-Qasim ya sake cewa wa hadha qawlu ahli al-usul inna al-kalama huwa al-ma'na alladhi qama bil qalbi min ma'na al-amri wan-nahyi wal-khabari wal-istikhbar, yace wannan da kaji inji Kushairi, yace shine maganar malamai na aqida da suke cewa inna al-kalama, lalle shi zancen da ake magana akai huwa al-ma'na, zance shine ma'na alladhi qama bil qalbi, abunda ya dinsa su a cikin zuciya, min ma'anal amri wan nahyi, na umarni ko hani, wal khabari ko ba da labari, wal istikhbari ko neman labari, tambaya kenan, a gunsu magana shine tunanin da kai a zuci, to ba kai ba tunanin da Allah yayi a zuci, ba na faɗa da suke faɗa, na zai ba da umarni ko zai hana ko zai ba da labari, to wannan tunanin ne Allah yake ba Jibril dama ya fassara shi da Larabci sai zama Al-Qur'ani, ko ya ba shi dama ya fassara shi da Ibraniyanci sai zama At-Taura, haka suke cewa, ina fata mun gane. Qultu, sai bin tamiya zai warware akan wannan magana, ita ma sai ce hadhihi al-maqalatu lamma asnada mawdi'aha min kalami Abi al-Qasim lil-Junayd lam yakun fiha hujjatun limatlubihi, فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوبه الذي يخالف به الاحاديث الصحيحه واجماع السلف, يتي wannan zance wanda a sa'ad da yake danganta shi lamma asnada mawdi'aha yayin da ya danganta mafitarta min kalami Abul Qasim al-Junayd yace ya danganta shi Abul Qasim ya danganta ta ga Junaydu lam yakun fiha hujja li matlubihi babu hujjar da yake nema shi abin da yake nema so yake tabbatar da wai Qur'ani halitta irin magana ta Jahmiya to duk in ka kalli maganar babu wannan hujja fal mazkur alil mashayikh abinda ake ambata daga shehunnai al-kibar manya manya laysa fihi sahihun sarihun li matlubihi babu magana ingantacciya wanda take da ma'ana karara na abinda yake nema alladhi yukhalifu bihi al-ahadith as-sahiha alladhi yukhalifu bihi al-ahadith as-sahihata wa ijma' as-salaf wanda shi kushairi din yake so ya saba ma hadisi ingantattu da ijma'in malaman farko hadisi ingantattu su tabbatar da Qur'ani magana Allah ne ijma'in malaman farko ya tabbatar da Qur'ani magana Allah ne maganganu wanda suke a fili daga shehunnai din da yake goyen bayan su su ma sun zo da batu akan cewa Qur'ani magana Allah ne shi kuma ya zo da nashi batun akan cewa Qur'ani halitta ne to bai samu hujja wadannan abubuwan ba babu hujja a Qur'ani babu hujja a hadisi babu hujja a ijma'i kuma babu hujja daga magana wacce take a fili daga cikin malaman shehunansa bal imma an yufqada fihi al-wasfani aw ahaduhuma wa dhalika anna al-Junayd radiyallahu anhu zakara anna at-tauhida qawl al-qalb fa adafa al-qawl ila al-qalb wa hadha mimma la niza'a fihi wa anna al-qawla wal-haditha wa nahwuhuma ma at-taqyid yudafu ila an-nafs wal qalb yace bal imma an yufqada fihi al-wasfani abinda aka samu daga shehunnai ko dai a rasa siffa guda biyu ita ce sahihun sarihun siffofin biyu kenan ko dai zama dha'ifun ne wa ghayru sarih aw yufqada ahaduhuma ko kuma a rasa daya daga cikin su shine ya zama sahihun lakin ghayru sarihin ko ya zama sarihun lakin ghayru sahihin ina fata mun gane ba za ka samu magana ta hada wannan siffofin guda biyu daga shehunne kuma tana cewa Qur'ani halitta bane amma dole zaka tara an rasa dukkan siffar guda biyu ko kuma alal aqalli an rasa daya wazalika yace yadda abun yake kamar a wannan zancen da ya fada annal Junayd radiyallahu anhu zakara anna tauhida qaulul qalb kaga Junayd ya fada yace tauhidi maganar zuci ce fa adafa alqaula ila alqalbi ya danganta maganar izuwa ga zuciya wa hadha mimma la niza'a fihi babu kokonto babu jayayya akan wannan cewa annal qaula wal haditha da magana da zance wa nahwa kuma da ire-iren su ma at-taqyid idan akai qaidi yudafu ila an-nafs ana iya danganta shi zuwa ga rai wal qalbi ko zuciya ana iya cewa maganar zuci ko zancen zuci kuma kowa ya san abin da ake nufi duk wanda yake jin yaren da aka faɗi wannan magana ya san abin da ake nufi kama fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tajawaza li ummati amma hadafat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal ibn jami'a hujja bata mishi abin nan wahala duk abin da ya kawo zai ga maka hujjar shi yace daga abu hurairah daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li ummati Allah ya rangwanta wa al'ummata ya kauda kai ya yafi ma al'ummata ma haddathat bihi anfusaha abinda suka gaya wa zuciyarsu abinda zuciyarsu ta riya musu ma lam tatakallam bihi aw ta'mal matakar basu fada suka furta ba idan magana ce ko kuma suka aikata wannan hadisi ne sahihi bukhari ya fitar da shi da muslim haka abu dauda da al-imamu an-nasa'i da ibnu majah duka sun fitar da shi a cikin asabul kutubu sita tirmidhi ne kuma ya fitar da shi ba to kaga yanzu yana magana akan hadisun nafsi ne hadisun nafsi gashi wancan hadisin da ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suke tambaye suke cewa ya manzo Allah dayan mu yakan yakan kitsa wata magana a zuciyarsa wanda inda ya fada sai ya gama yayi raddani yana cikin Bukhari da Muslim shi ma sai ya ce mu me ke abinda ke hana ku fada shine tsantsan imani da kaga ya kitsa a zuciyarsa ma'ana yayi zance da zuciyarsa wa qad qala ta'ala kuma Allah yake cewa innan nafsa la ammaratun bisu'i lalle ita zuciya tana umarni da mummuna da abu mai muni wa qala Abu Darda li yahdhar ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minina wa huwa la yashkur Abu Darda yake cewa mutum daya daga cikin ku ya tsoraci kada zukatan mu'minai su la'anci shi ashe zuciyar mu'mini tana yin aiki na magana hatta ila anta kar zukatan mu'mini su la'anci shi bai ma sani ba wa qala al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri yake cewa ma zala ahlul ilmi yu aduna bitadhakkuri ala tafakkuri wa bitafakkuri ala tadhakkuri wa yunatiquna al-quluba hatta nataqat fa idha laha asma'un wa absarun fanataqat bil ilmi wa qulat al hikma yace ma zala ahlul ilmi yu'iduna bitadhakkuri ala tafakkuri malamai masu ilimi basu gushe ba suna yin alƙawari ma kansu suna daukar wa kansu aikin bitazakkuri ala tafakkuri da tunano abu a cikin zuciyarsu da ambatan abu a cikin zuciyarsu ala tafakkuri akan tunani tunani shine khatir kawai da zai bujiro maka sai kuma kai ta kitsa shi a zuciyarka to shine at-tafakkur din kana ta kitsa shi kana ta nana ta shi a cikin zuciyarka kana suranta shi kamar yadda idan kana da wani muhimmin jawabi ko muhimmin abu da zaka yi sai ka ga a cikin zuciyarka kana ta hara kana ta halarto shi cewa gashi kaza zai faru ko kaza ba zai faru ba ko an yi kaza ko ba yi kaza ba kafin ka yi shi da kuma bayan ka yi zuciyarka ba ke ta wannan kitsawar har wani lokaci har ka yi zuhuli daga abin da kake halarci wanda ya shike kawai misali sahau a sallah ko kuma ba a sallah ba zuciyarka ta tafi wani mataki mai nisa wajen yin zance a cikin zuci wanda wannan shike kawo hatta mafarkai daga cikin nau'insu yana da alaka da haka abinda zuciyarka ta kamfari da shi tana ta lissafawa to yace bitafakkuri ala tafakkuri sannan wato ko dai su fara tunani sannan sai su ambaci tunanin ko su fara ambatan magana a zuciya sannan su tunani a kanta wa yunatiquna alquluba hatta nataqat kuma su yi magana da zuciyoyi har su furta magana fa idza laha asma'un wa absar sai kaga zuciya tana da kunnuwa da idanduna fa nataqat bil ilmi sai kaji tana magana da ilimi wa qurifat al hikma sai a gadan mata da basira wato abinda yake nuni shine malamai waɗanda suke malamai na gaskiya suna iya su yi magana da zuciyar mutum ta fuskar idan suka faɗa mashi magana ta ratsa tunaninsa kunnuwan shi suka ji ko idan shi ya ga abin da suka aikata sai ya tafi ya ta tunanin abu har abin ya canza mashi gaba ɗaya da yake kallon rayuwa ko ya tashi daga mabarnaci zuwa mutumin kirki ko daga jahili zuwa mai ilimi ko daga mara natsuwa zuwa natsatse malamai ba su gushe ba suna canza mutane irin wannan tunanin wannan waki ne baya bukatar sai an buga misali to kaga kamar yanzu sun yi magana da zuciyar shi kenan sun canza ma zuci ma tunanin shi a hanyar da yake bi wajen tunani sun canza ta saboda sun shiga zuciyar shi kaga duk waɗannan ya kawo maka Qur'ani ya kawo maka hadisi ya kawo maka maganganu daga malaman farko akan tabbatar da cewa ana magana da zuciya fa wasafa alqalba wan nafs bi annahu yaqulu wa ya'muru wa yatahaddathu wa yantiqu kaga ya siffanta zuciya da rai akan cewa suna magana suna umarni suna hani suna fada suna kaza wa nahu zalika yusta'malu ma at-taqyid bi ittifaqil muslimina irin wannan ana fadan shi da kaidi din musulmai sun yarda da haka lakinnan niza'a fi shay'aini akwai dai tata burza akwai rikici ne akan abu guda biyu ahaduhuma abu na farko annal kalama ala al-itlaq min ghairi idafatin ila nafsin aw qalbin wa nahu dhalika hal huwa ismun li mujarrad al-ma'na lafazin al-kalam maka ce kalam ba tare da an ce kalamun nafsi ko kalamul qalbi wato maka ce kawai zance ba a danganta shi zuwa ga zuciya ko rai ba, shin wannan zai daukan mujarradin ma'ana aw li mujarradil huruf, kuma zai daukan mujarradin sauti na murya aw li majmu'il ma'ani wal huruf, ko ku duka biyun ne? Ma'ana abinda yake cewa magana, aka faɗi ta haka kalma ba tare da an ce maganar zuci ba. Idan an ce maganar zuci, mun san cewa ta bambanta da maganar baka, da an ce maganar zuci ko, amma idan aka ce magana kawai, shin ana nufin abinda mutum yake conceptualizing, yake kirkira na ma'ana a cikin cikin shi, ko ko sai abin da ya furta, ko ko duka biyun? Ibn Taymiyyah kuma ya zama psycholinguist ne gaba ɗaya ma, zaka ji abin wani scientific aka gashi nan ba kuma tauhidi ba sosai, saboda malami ne shakundin komai da ruwan shi. Duk wani magana akwai sa abun malaman linguistics, shin abin da ke cikin zuciyar shine magana ko sai wanda yazo baka, ko ku dukan su biyu? Kuma akwai lawazim din su a shari'a, wanne ne shari'a za ta kama ka da shi? Misali yanzu idan ciniki muke yi, na siya kaza ka siyar mun, a zuciyata in nai da na siya, to daga nan cinikin ya kullu ko sai na faɗa? Ko mun gane? Idan aka ce tun daga zuciya sunan shi magana, to da zarar na ji cewa raina ya yarda na siya, to shikenan ba ciniki ya kullu, ko da ban furta ba, ko ko sai in an furta? Ko mun gane? Ko ko duka biyun ne sai an samu tarayyar ma'ana? In na furta kuma da sabbin da baka ba tare da zuciya ta kudurce ba, shin za a mu hukunci da shi ko kuwa? Ya da lawazim a wajen uqud da aure da saki da ciniki da sauransu, duk akwai wannan lawazim na agun malamai, zaka gansu kuma a cikin mutawalat da tattafin da suke fada da zance. Misali a saki, mutum in ya furta ba niyya, ko in yi niyya ba furci, ko sai yayi duka, duk akwai wannan maganganun. Wannan sai alƙali su suka yi wannan rigingimin su can ta matsayi musu su ta shafa. Allah shi kyauta. Wa hadha fihi thalathatu aqwalin, yace wannan akwai zance har guda uku. Fal Qushayri wa Ta'ifa yaqulu bil awwal, shi Qushayri da wasu malamai suna faɗan na farkon shine cewa annal kalama wasmun li mujarradil ma'ana, wannan abin da ke cikin zuciya a gonsu shine zance. Wa Ta'ifatun ukhra min ahli al kalam wal fiqh wal arabiyya taquli bis sani, wasu kuma bangare na malaman fiqh da malaman ilmul kalam da malaman harshen larabci, su kuma suna cewa sai an furta shine magana. Ya kullu bis sani shine annal kalamu ismun liman utika bi, ba a kira abu da suna magana sai an ji sautin shi ko kuma an gan shi a rubuce. Wa amma salaful umma wa immatuha fa innahum yaqulu bil wasat, su kuma malamai na farko da limaman musulunci su kuma su ne suka tsaya a tsakatsaki, su suka gaggyara maganganun. Wa huwa salis, shine na karke cewa annal kalama indal itlaq yatanawalu hurufa wal ma'ani jami'a, cewa zance idan aka fara shi aka ce zance magana, to yana daukan ma'anar maganar baka, yana kuma daukan ma'anar maganar zuci. Wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, fadin manzon Allah da yace inna allaha tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusa ma lam tatakallam aw ta'mal bihi yufariqu bayna al hadith al muqayyad bin nafs wa bayna al kalam al mutlaq. Wannan hadisin kaga ya bambance tsakanin zance wanda aka yi shi kai tsaye sakakke da kuma wanda aka alakanta shi aka yi mishi kaidi da cewa na zuci ne, da yace Allah subhanahu wa ta'ala yana rangwanta wa al'ummata ma haddathat bihi anfusaha, kaga ya ware wannan kenan. Sai kuma yace ma lam tatakallam, kaga in tayi magana to yanzu mutalaki ne kenan, wancan kuma haddathat bihi anfusaha shine muqayyad. Kaga hadisi ya bambance, akwai bambanci wajen hukunci tsakanin abinda ke cikin zuciya da abinda aka furta. Wajen hukunci akwai bambanci, amma wajen itibarin shi a matsayin zance ko aqidar mutum ba bambanci. Mu kiyaye abinda ka kurje a zuciya ko baka furta shi ba, Allah ya sani, kuma za maka hukunci da shi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, za maka hukunci ma'ana a cikin zuciyarka kana ganin ka yadda cewa Isa Allah ne. Misali kana da wannan muguwar aqida ko baka fadanta ko baka zuwa cuci to Allah ya san da wannan kafircin a zuciyarka haka munafurci da Allah ya zargi munafikai da shi a farkon musulunci ai suna fadan aka san abin da ke cikin zukatansu ba sa fitowa bidin su ce su fa munafikai ne su dan salulu ba su taba fada haka ba amma Allah ya bayyana su hayya tona asirin su dalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim sun yi imani sai suka kafirce sai Allah ya bame zukatansu Allah yake cewa yake fadan alama su cewa ya sabuna kullu sayhatin alaihim duk sanda suka ji wata karan murya ko wani zance sai su ji tsoro su ce ko da su ake kaga ai ba sa furta abin da ke cikin zuciyarsa na furci amma Allah ya kama su da wannan saboda shi ne abin da sun kudurce to kenan a wajen hukunci na addini abin da ke cikin zuciyarka yana da tasiri fiye da ma abin da ka fada idan abin da ke cikin zuciyarka ya dace da abin da ka fada sabiya wa ni'mat in bai ma dace ba to na zuciyar yafi karfin hujja wurin Allah zaka iya ma mutane su dabara zaka yi mutane dabara wata kila ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar shi suwana suwana munafikai bane ba dole ya gane ba ko shi ya gane ba dole sauran sahabbai su gane ba domin ya tabbata sahabbai kamar Umar har roƙon Huzaifa ya bayyana mishi ko in yana ciki ko in daga ne ce ka ƙara mai wannan tambayar a shahidi shine zuciyarsu Allah ya musu hukunci da ita dan haka abin da ke cikin zuciyarka a aqidance yana da tasiri fiye da abin da ke bakinka dan haka kai kokari ka gyara abin da ke cikin zuciyarka tun farko tukunna ko da baka fadai me ke zuciyarka kai kokari ka gyara shi amma a wajen hukunci na rayuwa wajen uqud da wajen lawazim na shari'a ko na kasuwanci ko zamantakewa ko aure ko saki ko sharadi ko sulhu to wannan sai abin da aka furta da shi za a maka aiki domin ba wanda Allah ya ba shi miftahu na zakatun mutane balantana yace to eh abin da ke cikin zuciyar wani kaza ne da aka bari mu shi hukunci da shi kuma ayo nasara da garotin na'ura da take nuna abin da ke cikin ba wani scanning da ya ga abin da ke cikin zuciyarka in ayi scanning kawai abin da ke cikin halittarka kawai za a gani kodaka da hantarka da sauransu amma abin da ke cikin zuciya na tunaninka ko abin da ka kudurce ko cewa wannan shirye da ka bar kai ƙarya ba wanda ya sai ga wannan hayo nasara bai da wannan dabara kuma ba zai taba samun ta ba na fata mun gane wannan to dan haka a wajen ainihin wato hukunci da wancan ake aiki wasani anna ma'al al-kalam alladhi tutabiquhu al-ibara hal huwa min jinsil ma'lum wa jinsil uluni wal iradati aw lay am laysa min hadha al-ahsan tuna ganin bari mu bar shi sai mu tashi a wannan gaba ta biyu asani annal mara domin zancen yana da tsayi kwarai kuma gashi lokaci ya kure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am eh agun malaman loga ba shine agun bangare na biyu da yace malaman loga da malaman ilmul kalam da suke cewa innal kalama lafil fuadi zance a cikin zuciya yake yake kalam jira lisanu abin nan dalila shi harshe yana matsayin kaman guide ko kaman mai nuni zuwa ga me ke cikin zuciyar mutum gaskiya ne duk zancen da mutum zai sai ya kimsa shi a zuciyarsa kimsawa anan ba wai kawai sai ya tsara shi ba ba zai yi fito ba tare da zuciyar shi ta gaya mishi ba zuciyar shi ta gaya mishi kaza zai fada ko kuma ta tsara mishi ga abin da zai fada lalle a cikin zuciya zance yake to amma shine muka ce wajen hukunci na shari'a sai abin da mutum ya fita za a yi mishi misali kada zaka koda sallah ce mutum zai tsaya kawai ta tunanin yana yin sallah ba ta yi ba ya tunanin to gana na yi kabara gana na karanta dawul istiftahi amma bai furta da bakin shi ba kaga sallah ba ta yi ba shari'a ba za ta yi aiki da abin da bai furta ba amma wajen aqidarsa da za a masa hukunci da ita a lahira to abin da ke cikin zuciyar shi shine abin lura koda bai furta shi ba shine muka misali da yadda kafirai suke kaga munafikai suke kaga kamar yadda ya faɗa mazhabin malaman farko da suka ce a hada biyu a hada magana zuci da magana baka hada su duka wajen bada ma'anar zance yafi cewa kowanne ya tasiri shi domin daya bai istigna'i daga daya dan abin da mutun ya furta da baki daga baya idan yayi iddayin cewa ba haka yake so ya furta ba ma'ana yayi itirafin cewa yayi kuskuren furta shi ne ba za a lazumta mai shi ba kaga kenan yana nufin bakin shi ne ya fada sabanin abin da fice shi take faɗi ko kuma yana da cikin zuciyar shi bai fito da shi ya fada ba kaga kuma wannan ma ba za a yi hukunci da shi ba dinda bai fito da shi ba koda an ga wasu alamu da ke nuni zuwa ga cewa abin da yake nufi kenan ba za a lazumta mishi da waɗannan alamun ba a mai hukunci na kaza ko rashin kaza a shari'a a ka'idar mu'amala ta shari'a ba za a mai adin nan ba misali a gun ciniki kamar da muka misalta duk da yake malikiya suna ganin shiru ma yarda ne a ciniki amma shiru ne wanda yake da karina da take nuni zuwa ga yarda haka suka faɗa a cikin lawali ko sharhin muktasar da yace yuqadul bay'u bi kulli ma yadullu ala ridan wa in bi mu'atatin ana kula ciniki da abin da ke nuni zuwa ga yarda ko da bani da karba ne kaga bani da karba karina ce akan yarda amma mujarradin kawai kasiyar muni sai ya shiru idan bayan ya shiru din sai ya dauko ya bayar to yanzu wannan bayarwar daidai yake da eh kaga an samu karina kenan amma in ya shiru rike kayan shi bai zama hujja ba yawa so da haka ba za a mutum hujja da abin da bai faɗa ba wannan yana daga cikin kuma inda muke kuskure lazumta mutum a ce to ai kaza kake nufi ai mun gane kaza kake nufi shari'a ba ta aiki da haka dole sai in ka faɗa ka furta an gani sannan za a maka hujja da shi wallahu a'lam zance ne dai mai tsayi ya ɗauko shi a nan ɗin.